أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مطيع داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. على بركة الله تعالى ومشيئته، عام تشيغبدا تفسير القرآن من جنوة وأن متامي البركة نا رمضان عند يومنا يمتشن لاربا goma ga Ramadan na 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, 15 ga watan 2019 miladiya. Har yanzu muna cikin suratul nisa, sura ta 4. Nan za mu tashi kan aya ta 60 wadda da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
waɗannan ayoyi masu girma duka suna tsokaci da kuma ragargazar wasu daga cikin ɗabi'u da halaye na munafukai, da kuma jan kunne da jan hankali ga masu imani da su kauce musu su nisance su. alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Shin baka ga waɗanda suke riya cewar wai su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka ba ya Muhammad, amma unzila min qablika, da kuma abin da aka saukar gabaninka. Amma duk da wannan da'awa ta su, yuriduna an yatahakamu ila taguti, wato suna nufin su kai shari'a ko su kai ƙara zuwa ga kotuna ko zuwa ga dagutai waɗanda suka ci karo da tsarin Allah da shari'arsa. Dagutu, kamar yadda bayani ya gabata, shi ne kullu ma tajawaza bihi al'abdu hadda, dukkanin abin da bawa ya ƙetare haddi, da wannan sunansa dagutu. Kuma akwai ru'usu tawaghit, manya-manyan shugabannin dagutu, tun daga kan Iblis da bokaye da alƙalan da suke shari'a ba da shari'ar Allah ba, kuma da gangan da kuma waɗanda suke jagorori suke jarragamar mutane akan san zuciya ko akan wani tsari na bata duka wannan suna daga cikin dagutai abinda dai duk mutum ya kaucewa hanyar Allah da gangan da ilimi ya zama dagutu musamman idan jagora ne akan wannan layin ko akan wannan tsarin ya zama dagutu Allah ya ce wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an umarci su wato musulmi da su kafirce wa dagutu kamar yadda Allah ya faɗa wa man yakfuru bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa imani baya tabbata sai mutun ya kauce wa dagutu wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shedan yana nufin ya batar da su bata wanda yake mai nisan gaske daga tafarkin gaskiya wa idza qila lahum idan aka ce da su irin waɗannan mutane ta'alu ila ma anzalallahu ku tawo zuwa ga abin da Allah ya saukar alqur'ani wa ila ar-rasuli kuma ku tawo zuwa ga manzon Allah li yahkuma bainakum dan ya raba gaddama tsakaninku ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikai wato suna bijirewa suna kangarewa daga dukkanin abin da ya shafi tsarin Allah ko tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fifita wani wanda ba Allah ba kuma suna fifita wani tsari wanda ba na Allah ba subhanahu wata'ala wannan na daga cikin siffofin munafikai kamar yadda bayani ya gabata to sai Allah yake kashedi da jan kunni ga masu irin wannan dabi'a cewa idan ba su tuba ba to su saurari aukowar wata masifa da wani bala'i da zai same su fa kaifa idza asabatuhum musibatun yaya al'amarin su zai kasance idan wata masifa ta auka musu bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na miyagun ayyuka min al-kufri wal ma'asi abinda ya hada da kafirci da sauran dangin sabo bi tarkihim ar-ridha bi hukmillahi ta yadda suka kiyadda da hukuncin Allah ayaqdiruna ala al-i'rad 'anha wal firar minha shi idan masifa ta zo za su iya guje mata su bujire su kangare mata kamar yadda suka bujire wa tsarin Allah da hukuncin sa kuma ja'uka daga baya kuma sai su zo zuwa gare ka ya manzon Allah yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ba abinda muke nufi ta hanyar zuwa wajen wani da kai kara wajen wani ba Allah ba ko manzon sa yo ai ba abinda muke nufi illa ihsanan sai dai sasantawa da kuma daidaitawa wa tawfiqan da kuma wato jawo zukatan abokan husuma ko abokan taqaddama wannan shine uzuri na munafikai an ce lokacin da wancan munafiki da bayhude suka kai kara ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hukunci ya biyo bayhude gaskiya saboda shike da gaskiyar sai munafikin ya bujire wa hukuncin manzon Allah inda yace shi bai da ba aje wajen abubakar aka je wajen sayyidina abubakar shi ma ya tabbatar da hukuncin manzon Allah suka fito munafiki yace bai da ba aje wajen sayyidina Umar da aka je wajen sayyidina Umar yace haka akai haka akai aga akai kai bai kai munafiki haka akai yace to ina zuwa yana shiga gida ya zaro takobi ya boye ta a baya yana zuwa kawai ya fille kan munafikin ba yahude ya rude ya ce kai ban Allah daga kawo maka shari'a kawai sai ka fille kan mutum ya ce ai mu haka muke yi wanda duk bai yadda da hukuncin Allah da manzon sa to shine na Allah yake cewa fa kaifa idza asabatuhum musibatu yaya za su idan wata masifa ta auka musu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nur fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi wadanda suke saba umarnin manzon Allah da gangan to su shiga taitayin su kuma su ji tsoron an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, ko wata fitina ta auka musu ko wata azaba mai radadi ta shafe su. Duk wanda ya bijirewa sunnar manzon Allah da gangan, wallahi idan bai tuba ba sai kaga wata masifa ta auka musu. Wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala. Allah ya yi gargadi ya yi jan kunne a can suratul nuri da kuma nan suratul nisa, cewa duk sakamakon wanda yake bijirewa hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama cikin shirin ko ta kwana na aukowar wata masifa ko wata azaba mai radadi. To da aka je aka fille kan wancan munafiki, sai mutanansa, ƴan uwansa, abokan burmunsa suka zo suna cewa to ai shine suke bada wannan hanzarin. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, idan aka ce da su ku tawo zuwa ga abinda Allah ya saukar na hukunci, wa ila rasuli kuma ku tawo zuwa ga manzon Allah, li yahkuma bainakum, dan yi muku hukunci, ra'aita almunafiqina, zaka ga munafiqai yasudduna anka sududa, suna bijirewa ko a yau ba wai sai lallai lokacin da annabi yake duniya ba, ko a yau idan aka samu ja ko tankiya aka ce aje wajen alkali na musulunci na shari'a, mutum yaki ya zabi ya kai kotu irin ta Bature ta Nasara Magistrate Court, to wannan aya ta shafe shi, yayi hali da dabi'a irin ta munafikai. Kuma dai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun qabul islamu urwatun urwa, za a dinga warware musulunci kulli 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 kulli, yace kullun farko na musulunci da za a warware ayi watsi da shi shine alhukm bi ghairi ma anzala Allah, mutane za su watsi da aiki da shari'ar Allah. Sannan kulli na karshe na musulunci ita ce sallah. To duk mutumin da ya zabi ya kai kara ba kotun Allah da manzansa ba da gangan, to ya tafi zuwa ga dagutu. Shi wannan munafiki da aka kashe shi da irin abinda ya sami iyalinsa na furgici wanda Sayyidina Umar yayi, to shine yan uwansa suka zo suna gunaguni, da aka gaya musu hukunci ko laifin da dan uwansa yayi, shine suke cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, yo aimu ba abinda muke nufi illa kyautata mu'amala da kuma kyautata zaman tare tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba, aje wajen da kowa ya yadda da shi. To kai ka yadda da nasu, su ba su yadda da naka ba, don haka kaga batan bakatan tanki an sakire shi an kama ganye. Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, waɗannan masirin wannan ɗabi'a da wannan halayya, wato Allah yana sane da abin da ke cikin zukatansu. Don haka ya manzon Allah, duk sanda suka zo maka fa'arid anhum, wato ka kauda kai daga gare su, wa'izhum kuma kai musu wa'azi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, kuma ka gaya musu magana mai tasiri mai dukan zuciya wacce take wato za ta sa su shiga taitayinsu. Su munafikai kullun ana musu mu'amala ne daidai da irin sunsu, su suna kallon ka gaula sai kana kallon su sakarkaru, ka nuna kamar baka fahimce su ba, shine wato al-i'rab, shin yazo kamar yana nufin ya burma ka, to kai sai ka yadda ka dan burmu, amma a ƙarshe suka nuna masa ka san mai haki. Da yawa munafikai irin wannan mu'amalar suke yi wa musulmi tsantsa, idan abu ya taso cikin ba'a da izgilanci da habaici da kuma yankan kauna da zambo, haka yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yasna'una illa anfusahum wa ma yash'urun, waɗannan kamar da Abdullah ibn Abbas suke cewa su waɗannan munafikai ane musu wa'azi mai ƙarfi kuma ana gaya musu gaskiya da za ta bugi ƙwaƙwalensu. يقال بلغ الرجل يبلغ بلاغة وهو بليغ إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنها ما في قلبه abin da yake nufi da balaga ko isa matuƙa shine mutum ya iya isar da abin da ke cikin zuciyarsa wa qad takallama al-ulama fi hadd al-balagha malamai na bayani dangane da haƙiƙanin ma'anar balaga ko a Hausa ma balaga ake cewa ko wani na da balaga amma balaga kalma ce ta larabci balaga tana nufin bayyana makasudin abin da ke cikin ranka wato a bisa kyakkyawan yanayi albalagha isalul ma'ana ila alqalbi fi ahsani sura mutum ya isar da sakon da ke cikin ransa zuwa ga zuciyar abokin maganarsa a bisa kyakkyawan yanayi koko husnul ibara ma sihhatul ma'ana kyakkyawan lafazi tare da kyakkyawar ma'ana koko al-ijazu ma al-ifham wato gajeriyar magana tare da gamsarwa wa tasarruf min ghairi izjar da kuma kai kawo ba tare da kuntata ko takura ba ko takurawa ba ahsanul kalami ma qallat alfazuhu wa kathurat ma'anihi wa khairul kalami ma shawwaqa awwaluhu ila sama'i akhirih wato zance mafi balaga shine wanda ya zama gajere amma kuma ya kunshi ma'anoni masu yawa kuma mafi alherin zance ko mafi alherin magana wanda ya fisgi hankalin abokin zance tun daga farko har zuwa ƙarshe da sauran bayanan da malamai suka yi dangane da balaga to wanda yake dai mai wa'azi yana buƙatar ya zama fasihi kuma mai balaga gurgudu yadda zai iya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala
wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
الله أكبر وبنجدي كتوى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله باب ونمن زود مكأيكو فاتي سيدا أي مسبيئيا da izinin Allah duk manzon da aka aiko to lalle yana buƙatar a yi masa biyayya kuma ba wai shi a karan kansa aka bi ba bin sa bin Allah kamar yadda aka ce wato bin shugabanni ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum saboda haka anan cikin dukkanin abin da manzo ya zo da shi ya umarce ku ko ya hane ku to in kuka yi masa biyayya kun bi Allah subhanahu wa ta'ala wanda koye wa manzo tutsu ya masa tawaye to yayi wa Allah tawaye wa man lam yarda bi hukmin rasul wa lam yaqbal risalatahu fa huwa kafirun yastawjibu ma yastawjibu al-kuffar duk wanda ya bijirewa shari'ar Allah ko ko tafarkin manzon Allah da gangan to ya zama kafir dukkanin abin da ya wajaba kan kafiri shi ma ya hukansa matukar bai tuba ba walau annahum idzalamu anfusahum dan menene lokacin da suka zalunci kansu suka yi tabar gaza suka yi sabo dan menene ba su zo wajen ka ba ya manzon Allah hey ja'u kame yasa ba su zo wajen ka ba fastaghfirullah su nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma su nemi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nema musu gafara da sun yi haka din lawajadullaha tawwabar rahima wallahi da sun samu Allah mai yawan karban tuban bayi rahiman kuma mai jin kai da tausayi ga bayinsa wannan kaga duka dai jan hankali ake yi wa su munafukai da kuma nuna cewa duk sanda mutum yayi ba daidai ba kofar Allah bude take ya dawo ya tuba ya nemi gafara Allah subhanahu wataala kaga anan izzalamu anfusahum waɗanda suka yi zalunci suka kai ƙara gaban kotu da ba ta Allah ba koko waɗanda suka yi zalunci suka ki yadda da hukuncin manzon Allah to zalamu anfusahum sun zalunci kansu amma duk da haka da sun zo wajenka sun nemi gafara kuma sun tuba shikenan kurin kus saboda dama hanya ce guda biyu da hanya iblisiya da hanya adamiya ko dai ka zama akan hanyar annabi adam alaihi salam idan kai zunubi ko kai laifi a matsayinka na dan adam ka yadda kai kuma ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala haka annabi adam ubanmu yayi amma iblis da ya saba Allah sai ya dogi ya kafi ya nuna cewa no going back to an rawaito cikin labararkan isra'iliyat cewa ta rana iblis ya zo wajen annabi Musa yana kuka yana ya annabin Allah ka roƙar min Allah ya yafe min mana ya gafarta min annabi Musa ya isar da saƙon iblis ya aka cewa annabi Musa a tambayi iblis wani laifi ya aka tsine masa yake saboda ya kiwa annabi Adam sujjada aka ce to ai ya san inda kabarin annabi Adam yake je ya yi ƙara'i ya biya wannan sujjadar da bai yi ba an yafe masa ba shi ke nan ba amma da yake iblis ɗan lis ɗan gaya masa ya ce hoɗi jam yana raye yana numfashi ban yi masa sujjada ba sai yanzu da ya yake cikin ƙasa ya zama abinda ya zama yin ya hagaya wani mutum wannan kissa ya ce yauwa haka nake son namiji no going back to kaga wato ɗabi'a kenan su munafukai sun zaɓi mazhabar iblis mutum ya yi taɓargaza ya toɓara yana ga wato shi ya fi ƙarfin ya yi nadama ko ya nemi gafara ko ya tuba don haka sai dogi abu kamar wasa sai Allah ya kulle zuciyar sai ya zo lokacin mutuwa yana so ya tuba inna kuma Allah sai ya ki falamma zagu azaga Allahu quluba lokacin da suka karkace da gangan da suka so su tuba kuma sai Allah ya ki sai ya karkatar da zukatan nasu saboda haka idan kana jinkirin tuba ko kana wasa da tuba to sai an zo gargarar da kana son ka tuban kuma ba za ka iya ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye don haka dai Allah nan ya ce ba mu aiko da wani manzo ba sai dan a yi masa biyayya da izinin Allah subhanahu wataala kuma da dai su lokacin da suke taɓargaza suka zalunci kansu me ya hana su zo maka su nemi gafarar Allah ka nema musu gafarar Ubangiji da sun samu Allah mai yawan tuba ko karɓar tuba ko mai jin kai to a ƙarshe sai Allah ya ƙarƙare wato wannan magana fala wa rabbika ku saurara ina rantsuwa da Ubangijinka ya Muhammad la yu'minuna wallahi ba za su yi imani ba su mutane hatta yuhakkimuka hassai wato sun sanya ka kai ne alƙali fima shajara bainahum cikin dukkanin abin da ya gudana na rikici tsakaninsu idan kai musu hukunci ka raba gardama thumma la yajidu fi anfusihim harajan su karɓi hukuncin ka salin alin ba tare da sun samu wani ƙaiƙayi a cikin zukatansu ba ضيقاً أو شكا bayan ka karbi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babu wani kunci a zuciyarka ko babu wani kokonto ko ta baba mimma qadaita akan abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa su sallama hukuncinka sallamawa 100%. Wannan aya an ce ta sauka ita ma akan في خصومة كانت بين الزبير ابن العوام وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر قال الزبير فوالله ما احسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك الرجل وإلا في ذلك الأمر أخرجه البخاري ومسلم أنتي ونمتم مدينة شيما سينسى دشيدة الزبير ابن العوام سود هكذا شيء الزبير ya hada makwabtaka da wani mutumin Madina a wajen gona sai ya zama shi Az-Zubair shi yake kwari za ka yi dan ruwa ya taho sai ya fara zuwa gonarsa sannan ya ketara ya je gonar wannan makwabcin nasa don haka sai suka yi rigima wancan ya tada ya mutsi da hayaniya cewar dan me sai ruwa ya fara zuwa gonar Zubair haka abu ya je har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya gani sai annabi ya raba gardama cewar ayi magudanar ruwa idan ruwan ya zo Zubair ya saki wato ruwan ya zagaye gonarsa sannan sai ya saki ruwan ya tafi gonar shi wannan bawan Allah wanda annabi wannan hukunci fa ghadiba al-ansari sai wannan mutum Madina ya fusata kuma shedan da zuciya suka kwashe shi yace ya rasulullah an kana ibn ammatika ya manzon Allah kai haka ne saboda shi ya kasance dan gwaggonka shi yasa ka fifita shi a wajen hukunci kai in hissebo kamar yadda ake fada sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza magana ta bata masa rai saboda an tuhume shi da san zuciya da kabilanci a wajen hukunci sannan manzon Allah ya ce wa Zubair kai Zubair ka sha yadda gonar ka ruwa in ka gama sha ka toshe ruwan ma gaba daya hatta ya bulugu aljadr hasse ya kai bango inda ma baya bukata to shine Zubair ya ce yana zaton wannan aya ta sauka akan wannan al'amari to fa la wa rabbika Allah yana rantsuwa la yakununa mu'minina ay la yakunu mu'minina hatta yuhaqqimuka ba za su zama cikakkun mu'mine ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci tsakanin su wal ma'ana laysa al'amru kama yaz'umuna annahum amanu wa hum yukhalifuna hukmaka wato da awad da suke wai sun yi imani amma kuma suna saba wa hukuncinka ƙarya ne don haka duk wanda yake da awar musulunci ko imani amma yana bujurewa hukuncin annabi to ƙarya yake shi ba mu'mini bane wa ma hum bi mu'mini hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun saka kai ne mai hukunci tsakanin dukkanin wata rigimar da ta gudana tsakanin su bayan kai musu hukunci kuma su sallama su miƙa wuya ba tare da samun shakku ko kunci a cikin zukatansu ba. Na'am.
Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
ولو أنا كتبنا عليهم الله يتدى أتي من هكنت كم وجبت وسوء منافقي kuma fi yawan mutane da a ce mun wajabta musu an iqtulu anfusakum ciya ku je ku karkashe kawunan aw ikhruju min diyarikum ko ku fita ku bar gidajen kamar yadda muka wajabta wa banu isra'ila ko an iqtulu anfusakum to da ce wannan al'ummar ma an wajabta mata wadannan hukunce hukunce guda biyu masu tsauri Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhu ba za su aikata ba illa yan kadan daga cikin su ولو انهم فعلوا ما يعظون به دا كو اكي واتو زاس ايكتا ابند اكي مس واذي دشي نبيير منزان الله دا يدد حكمتنسا لكان خيرا لهم والله دا شي زي في مس زما الهدي واشد تثبيتا كما شي ني مفي تننن تبتر دا ايمانن سو دا دغدغن سو واذا دا هكا دين كو تا تبتر دا غري سو لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما والله دا منباسو ونقواب الله دا من يوادق وجمو اتتي الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما كما دا سنها كدن والله دا منشري يدسو تفركي مدي ديشي واتو شريع الله سبحانه وتعالى وان دا تكي تكد آدلتي دا كما دي ديتو عن الدنيا sannan kuma makomar wanda ya aiki da ita a lahira ita ce aljanna wannan yana daga cikin rumu na aiki da dokar Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama da yake su mutane galibi ɗan tamuri ne ɗan sharholiya koda mutum yana da awar addini idan aka zo jallin aiki da tsarin Allah da shari'ar Allah to za ga waɗansu fa in ya ci karo da san zuciyarsu za su yi tutsu su dinga zuwa da tawili kala 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 an ce wani mutum daga yahudawa ya ce wallahi laqad kataba Allahu alaina an iqtulu anfusakum faqatalnaha fa qala thabit ibn qais ibn shammas wallahi law kataba Allahu alaina zalika la fa'alna fa nazalat hadhihi al-aya هذا قول السدي انشي wani bayhudi suna hira da tsere da cikin sahabbai wato sabit sai yake cewa to ai mu a cikin at-taura Allah ya wajabta mana mu kashe kawunan mu da kanmu a yaushe kenan aka wajabta musu wannan wani laifi suka yi aka ce su kashe kansu da kansu anda suka bauta dan maraki yawa sai aka lullube su da wani irin duhu haka ce duk suka ce kansu da kansu da 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 uba da sarki da amini duk aka ce waɗanda ba su yi laifin ba su kashe masu laifi ko kuwa su masu laifin su kashe kansu da kansu amma dai waɗancan su kashe waɗancan shi ya fi zama tabbas to sai yake cewa mu fa kaga a cikin at-taura sai da Allah ya wajabta mana ma mu kashe kanmu da kanmu to sai sabidi yace yo ai ko mu ma da an ce mi haka din da mun yi walau kataba Allahu alaina zalika la fa'alna sai wannan ayat ta sauka a ma'ana law anna faradna 'ala al-mu'minina bika an iqtulu anfusakum da mun farlanta wa muminai da ke tare da kai cewa ku kashe kanku da kanku to ko ku a wukhruju min diyarikum ko ku fita ku bar gidajenku ai kaga dai wannan shine kulu kulin tsananin hukunci a ce wato ku kashe kanku da kanku ko haka kawai ka zauna ka kera gida a garinku da iyalinka ka a ce ka tashi ka fita ka bar wannan gidan ai haga sai mai tsananin imani to shine anan Allah yake ga mu cewa da sun da suna aiki da abin da aka wajabta musu da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da digadigan su da kuma haka din yafi musu zama alkhairi sannan da Allah ya ba su lada mai girma kuma da ya shiryar da su tafarki madaidaici duk wanda yake so ya samu waɗannan garaba so shi guda uku to yi kokarin koyi da hukuncin Allah da kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya
wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani cewa wa man yuti'ir rasula ko man yuti'ir laha wa rasul duk wanda ya yi biyayya ga Allah kuma ya yi biyayya ga manzan Allah cikin abin da ya umarni da shi fa ula'ika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim to tabbas yana daga cikin waɗanda Allah ko zai zama tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai wato mabiya annabawa masu daraja lamba ɗaya irin su sayyidina Abubakar su ne siddiƙai wanda babu kokonto ko taba ba ko sufa ne game da addinin Allah a cikin zukatansu wa shuhada haka kuma zai zama tare da shahidai wanda bayan siddiƙai babu wanda ya kai matsayin shahidi saboda duk wanda ya mutu ana ajiye shi a reception kafin a tada alƙiyama amma wanda ya mutu a shahada kai tsaye ake wucewa da ransa gidan aljanna a sanya ransa cikin wani kundu ko cikin kwansan wani koren tsuntsu yana shawagi a gidan aljanna yana jiran Allah tada alƙiyama sa ta sake haɗewa da gangar jikin kuma su shiga aljanna saboda ka'ida idan mutum ya mutu kowa zai koma asalinsa tunda dama mutum wato sinadari guda biyu ne al-unsurul maddi wal unsurur ruhi akwai wato technical aspect akwai kuma spiritual aspect akwai bangaren rai akwai bangaren gangar jiki idan mutum ya mutu rai daga ina yake daga ina rai yake asali daga sama da haka mutum yana mutuwa mala'ikan mutuwa da ya zare rai zai danka wa mala'iku su kuma za su yi sama da ran zai koma asalinsa gangar jiki ko daga ina take daga ƙasa saboda haka an bar muku ku kuma ku harhaɗa kuma da ita asalinta to bayan da an gama wato at-tajhizat an gama funeral arrangement an je an binne mutum da mutane sun juya za a sake dawo masa da ran shine za a zo a yi masa wannan jaraba ta ƙarshe final examination wanda in ka ci to a jin daɗi da daula ta dindindin kamar ɗan secondary wanda yake ƙoƙarin rubuta WAEC ko NECO ko jam ko wata wace ce UME duk wannan lokacin mu duk babu chairman haka mu duk ba mu san wani jam wani host UMT ko UMT ko UME ko menene yawa kaga WAEC din mu kawai muka sani amma daga baya bayan a ci an kori kare a gindin dinya haka ita zuwa da waɗannan na taɓarin a zubar da 'ya'yan talakawa a zabge saboda kullum wato tsarin Najeriya na jari hujja kamar tsarin Indiya ne capitalism kullum manya-manya first class suna sama ya ku bayi kuma suna ƙara yin ƙasa kashin dankali. Hey, kaga da gidajen guda uku ne, akwai first class, akwai medium, akwai FIFA iya koma baya. To amma yanzu an sami total assimilation, an narkar da gidan tsakiya, ko dai kai koli-koli ko kai asfala safilina. To kuma idan ba karatu babu ci gaba, duk abin da ake yi za ga su ƴaƴan manya musamman na Najeriya komai nasu dan koda ne, international asibitin su dan koda ne, kasar waje shopping din su sai an je Dubai ko an je China, saboda tsabar wato tabara da rashin sanin ciwon kai, wai kayan daki kujeru tarka can banza da wafi irin na malam Bahaushe, wai sai ya je Dubai ko China sannan zai sayo kayan ɗakin auren yasa. Ushirin al'umma ce wannan, kuma za a iya kera maka wanda ya fi wancan a nan, amma saboda tsabar handama da haɗama da rashin kishi da rashin tausayin na ƙasa ya sami ƙaruwa da na sama, sai mutum ya kwashi kuɗi ya biya kuɗin jirgi, wataƙila shi da matarsa ko shi da ƴar ma ya je ya biya kuɗin hotel, ya yi booking da kuɗin abinci, kawai ya zo shopping. In ba shi da lafiya sai India ko Germany, idan yana so ya ibada ta musamman ya tafi Saudi Arabia ko ya tafi Tel Aviv Isra'ila, ko ba musulmi ba kirista ba. Amma abin mamaki idan ya mutu har wasiya yake bari ga ƴan uwansa, ko nawa za a biya a ji a ɗauko gawarsa a dawo da ita Najeriya garin su na gado. Sai ka ji ana wani ya mutu a India, jibi za a kawo gawarsa. To me yasa da ya je asibiti can? Kuma wallahi ba abin tausayi irin mutumin da yake tafiya neman magani zuwa kasar arna kafirai, kai da kake tsakanin mutuwa da rayuwa kana neman waraka, kuma ka je wajen mutumin da yake fusa ta Allah. Yanzu wani likita da aka taba yi a nan Tarauni, wani mai akwat surgery, kafin yi wa mutum aikin kashi sai ya zo da gunkinsa, wani Hari Rama Hari Krishna ya yi masa wannan turaren, ya yi masa haka, ya nemi sa'a sannan zai fi kama farɗe ka, ga fushin Allah, ga tsokalar Allah, mutum ya je ya mutu a karkashi. Amma aƙalla ka je ƙasar da ko ta ƙoƙe likita zai laƙana maka kalmar shahada, la ilaha illallah, ko yana ambaton Allah. Misali kwaya ɗaya, yarona na farko Ammar, sanda za a haife shi a Madina National Saudi Hospital, wallahi da muka shiga ɗakin haihuwa da nurse ɗin ta fara ganin alamun naƙuda, ta kama karanta ayatul kursi da addu'o'i da neman tsarin Allah daga shedan, wallahi mana. Kuma ga na tsaye ni ma ina ta tawa addu'ar. To amma a nan wataƙila okeci ku ne zai zo ya tsaya a kan matarka, kuma a ƙarshe ma ya kore ka ce ba za ka tsaya a kanta ba. To in ka duba har yanzu maguzanci yana nan da ƙam, ba wai a ɓangaren hukunci da muke magana a nan ba, dukkanin ɓangarori da sassa za ka ga san zuciya da san rai da kuma wato bijirewa tsarin Allah ya yi kaka gida, ya yi katutu. Haka wani yaro na da aka haife shi muka je Sudan, shi ma sai ma da aka tabbatar a bisa doka cewar mata ta ce sanda na je da ita, sai da aka nemi ina shaida, ina certificate of marriage, ina waye ina waye, sannan aka yi admission dinta. Sannan kuma da aka zo za a yi mata aiki, nurse ce, sai ta gyara matar ta rufe ta duk inda ya kamata ta rufe, sannan ta yi wa likita signal cewa you can come in. Likitan fa shi kansa, sai nurse mace yar uwarta ta je ta lullube ta kaf, kuma ta tsaya ta danne koda a lokacin aiki tsarecin ta zai bayyana. Sannan da wannan sukana din a gabana aka yi, ina gefen likitan ga screen ga computer a gabansa, wannan sukanar da ake endoscopy, ita kuma nurse din ta sa a gaban ita marar lafiya har likita ya abin da zai ba zai ga al'aurar marar lafiya ta ma'anan fa wani arnan kafiri da aka taɓa yi bakin arni a jazo shi wai shi rabaran Paul Gindiri manyan arna yaro yake musulmi iskanci yana hausawa haikin banza haikin wasi suna kulle matansu a gida wai ba sa so a gansu amma za su turo mana su asibitin ba su da lafiya mu yi kace-kace da su mu yi baje-baje da su yadda muke wanda duk musulmi za su iya maganin wannan barna akwai mai kudin da zai iya project din ya gina maternity asibitoci a Kano ko guda 40 ne a ce duk local gamaje ya gina guda daya ko ba za a yi ba kuma ga investment ga lada amma ba za a yi ba ya waje mai ta aibata junanmu kawai ba mai abin da ya kamata ba saboda haka dai a dunkule ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa to tabbas yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima gare su na daga annabawa da siddiƙai irin almajiran annabawan nan masu ƙoli-ƙolin imani kamar sayyidina abubakar kowane annabi yana da siddiƙi wanda yake ɗan gaban goshi dukkanin wani abin da sauran mutane suka girgiza ko suka shiga cikin shakku da an zo wajen sayyidina abubakar zai ce in kana qala faqad sadaqa in dai annabi ne ya faɗa to wallahi yayi gaskiya to sannan bayan siddiƙai wa shuhada da su shahidai da muke magana akan shahidi shine wanda ya mutu a tafarkin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ne tambayi sahabbai yace shahidai mutun nawa ne al'umma ta a ganin ku suka ce wanda ya mutu wajen yaki yace ai in ko haka ne shahidan sun zama yan kadan sai ya kidaya rukuni daidai wajen mutum bakwai yace duk shahidai ne da wanne da wanne ha al-mabtun wanda ciwon ciki ya makure shi ya mutu indai musulmi ne ya mutu wa shahada aha al-garqa wanda ruwa ba wanda ya fada ruwa ba wanda ruwa ya hade shi yawa wanda ya fada ruwa kan shi ya kashe kansa yawa amma wanda ruwa ya hade shi misali irin ambaliyar ruwan nan ko irin an shiga kwale-kwale tambal-tambal igiyar ruwa ta watsar da mutane ruwa ya haɗiye mutum musulmi to wannan ya yi shahada haka alhadima wanda gini ya danne shi dai shi ma ba shi ya ruguzo ginin ba kuma kar ya zama ginin ya masa siginal ya fara motsawa ya tsatsage kuma ya ci gaba da kwana a ciki in ya rikito masa to ya yi ganganci akwai shubuhul amdi amma bai sani ba kawai Allah ya zo da jarrabawarsa a yi guguwa gini ya rufto masa to wannan ya yi mutu wa shahada idan musulmi ne nawa kenan uku ha sai al-mat'un wanda annuba ta shigo gari ko ta kwalara a mai da gudawa galibi ko kuma ta me ha na annoba muke magana kamar mai da mai ebola ta shigo gari asibiti babu magani ko? Aha. Amma yana cikin garin tun da ka'idar annoba in baka cikin gari karka shigo in kana ciki karka gudu har kuwa wannan masifa ce babba ko boko haram ko boko halal ko a tada ya mutsi a gari baka je ka shiga cikin fitinar ba abin ya zo ya ritsa da kai a bisa faɗin Allah wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan ba kai ka je ka jangwalo ta ba to shikenan ya zama maka shahada amma idan kai ka kai kanka wajen fitina ko ka tsokalo ta to wannan alqatil wal maqtul fi an-nar yawa
ana fada na siyasa ana ba ta kashi saboda bambancin PRP da NPN misali
ko
wana bambancin tsintsiya da lema duk dai wato abinda mutum ya kai kansa ciki na fitina to shikenan ba magana shahada amma idan abin da yazo ya rutsa da mutum ajalin sa Allah ya rubuta ta wannan hanyar to yayi mutuwar shahada haka nan kuma macen da naƙuda ta kashe ta ita ma ta yi mutuwar shahada ay man qutila duna dinihi fa huwa shahid man qutila duna 'irdihi fa huwa shahid annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa barawo yazo zai saci dukiyarka ka hana shi ya zaro makami zai yake ka kai ma ka dau makami ka yake shi inji manzon Allah in ya kashe ka annabi yace kana aljanna in ka kashe shi annabi yace yana wuta haka kaida take ko wani yazo zai maka ta'addanci akan iyalinka annabi yace man qutila duna ahlihi ka tsaya dan kare martabar iyali har aka kashe ka kai shahada to wadannan suna daga cikin kashe-kashen wato shahidai amma dai babu kamar shahidul ma'araka al-qatla fi sabilillahi was-salihin da kuma sauran salihan bayi ghair man dhukira bayan waɗanda aka ambata waɗannan sune qulu-quli sune first class wa hasuna ulaika rafiqa Allah subhanahu wataala Allah yace tabbas wato idan mutun ya samu kansa tare da waɗannan rukunin da aka ambata kai madalla da tawaga taiko in dai mutun ya zama cikin tawagar annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa ay rufaqa fil janna bi an yastamti' fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal hudur ma'ahum wa in kana maqarruhum fi darajati al 'aliya bin nisbati ila ghayrihim koda shi matsayin sa na aljannar bai kai nasu ba amma dai akwai wata tashar da suke haduwa to babu shakka wannan ya ishe shi abun alfahari yanzu ko kai in za a yi taron nan irin na gama gari a filin sukuwa ko a kofar mata stadium sai ka samu damar shiga VIP rumfan nan kowa da kujerarsa wallahi sau da yawa in ana taro mun hau wannan rumfar na juyo na kalli turmutsutsun mutane fin nahari yusharun ana ta turmutsutsu ga rana ga gumi sai ne ta hararo filin alkiyama ce Allahu akbar ka duba a nan duniya kai kana zaune a inuwa a kan kujera ga fanka ga air condition kana ganin komai ga bayan Allah can a ƙasa suna ta turmutsutsu sannan ana ta'artabu tsakaninsu da jami'an tsaro a kora su nan ruhu a ingiza su nan ruhu irin su yalla bai san hana su sakewa to kaga wato ballantana a ce an zo wajen zama a wajen wani taro ko a conference hall a ce an hau da kai high table wajen manya ko a cikin jirgi haka duniya take fa akwai first class akwai second class akwai third class to wannan duka misali ne na wanda ya tsinci kansa ranar lahira tare da tawagar annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai da salihan bayi kuma ko aljannar fa ka san daraja ba dai bace ko hum darajatun inda Allah وما منا الا له مقام معلوم غرف مبنيه من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار وقال انا ان في الجنه 100 درجه قال الجنه اكوي هوا 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 100 تكانين هوا نا 1 ده نا 2 كما تكانين سما ده قص تو هكا هكا اكوي هوا 100 كما الله يا سو هوا نا فرقو دي زي يا كوشه كوا amma saboda ba ta kura gida aljanna kowa sarki ne kowa hamshakin mai mulki saboda kana da kwatankwacin duniya sau goma yanzu ko iyalayinka aka baka sau goma ai ta ba
sai na William to wallantana duniya sau goma. Saboda haka akwai hawa to su waɗannan suna ƙoli-ƙolin daraja, amma akwai gurin da za a rika haɗuwa ai wannan daraja ce mai girma, kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya nuna akwai kasuwa a gidan aljanna, za a rika cin kasuwa da juma'a amma kuma komai free of charge. Kuma idan 'yan aljanna sun je yin kasuwa sai a ƙara ƙera su da koda su da yi musu ado, idan sun dawo gida matansu suna ta kokwanton ko su ne ko ba su ba ne. Wanda Abdullahi bin Abbas haka kawai sai rangada kwalliya ya samu kujera ya harɗe a cikin gida, ce ina za ka je, ce ba inda za ni, su ma suna so su ga kwalliya yadda kuke so ku gani, ba haka malam Bahaushe yake ba, zai je zance ya ƙure a daka har da kayan aro har da kayan haya a yi ƙarya a nemo smartphone na ƙarya wajen wayar 50,000 a riƙe ana, sannan a haɗa baki da abokai a ajiye aboki kamar mita 5 da Allah nan da minti 10 ka bugo min waya ka yi min flash can an zo ana hira ana zance ƙyar hello na fidi yaya Dubai ɗin yaya harkoki to madalla can wani ya sake bugo masa ƙyar Alhaji Nura yaya jiddan ya harkokin, can wani ya sake bugo masa hello Mr. Funke how is London and America, wai ya nuna shi ba kan wallasa ba ne a yau su ma yan matan bayan ƙarya ba ne hajji suke so ne, za ta je ta kai labari ta ce kai ta yi wawan kamu aidin minti 5 sai an bugo masa waya daga ƙasar waje. ƙarya to haka rayuwa ta gina kan ƙarya.
To alhamdulillah lokaci yayi. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.